Daga muryar Amurka a Washington DC. Sallama da fatan alheri a gare ku baki ɗayan ku masu sauraron yau da gobe shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a voahausa.com. A jamhuriyar Niger kuma kuna iya jin mu yanzu haka nan kai tsaye ta gidajen rediyon amfani FM da Sarauniya da Niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Faki
tare da Halima Jumrau.
Kowace Alhamis shirin yau da gobe akan kiwon lafiya ne.
Haka batun yake Jamila, kuma ba za mu taba gajiya da faɗakarwa ba. Da kuma jan hankali akan illolin magungunan ƙara ni'ima da mata masu yawa ke yin amfani da su ba. Matsalolin irin waɗannan magunguna da mata ke sawa a al'aurarsu sun yi amfanin su yawa, kamar yadda kuka sha jin bayanan da likitocin mata suka shayi a wannan shiri na yau da gobe.
Yau za mu karanto muku wani bayanin da wata ta rubuta a irin dandalin tattaunawar nan da mata ke haduwa suna yi a WhatsApp. Suna faɗakar da juna tare da jan hankalin juna kan illolin cushe-cushen magungunan ƙarin ni'ima. Amma kafin mu karanto muku bayanin, za ku ji ta bakin likita akan wannan batu. Sannan idan lokaci ya bamu dama, za mu buɗe layin waya ma'aurata maza da mata su kira mu, mu ji ra'ayoyinsu akan wannan. Ku biyo mu shirin yau da gobe, shirin matasa, ku sha labari.
Jamila,
na'am.
Ya kamata mu ce masu saurare yau za su ji abubuwan da watakila tun da suke ba su taɓa ji a rediyo ba.
Sosai.
Kenan da iyaye da sarakuna da malamai muna roƙon gafara dai. Amma dole ne wannan aiki ne na faɗakarwa, na ƙara ma juna sani, ƙara ma juna ilimi.
Sosai. Kuma duk da dai ba taɓa ji ba a rediyo, ana tattaunawa tun da dai baya ma a kafafen sada zumunci.
Ai, wannan shirin yau ce za mu yi. Kafar sada zumunci a yau da gobe.
Sosai a rediyo.
Yawa, saboda daga WhatsApp muka ɗauko wannan hira.
Ƙwarai da gaske.
Yawa, to kafin mu karanto muku bayanin da wannan mata ta yi, a wani lokaci can baya mun taɓa tattaunawa da likitan mata Dr. Iliya Uche na asibitin Baruwa a Nyamai babban birnin ƙasar Jamhuriyar Nijar. Kuma idan kun tuna, a wancan lokacin ya yi bayani sosai akan illolin da irin magungunan nan ke haifarwa mata a al'aurarsu. Kuma ya yi kira ga mata ba su shawarwari, ko da yake ya taɓo har irin shaye-shayen da su ma maza suke yi.
A wata shekara da ni conference wurin wasu mata da suka tambaya, a ƙara ba su bayanin wannan magunguna da ake sawa na mata su ji daɗi tsakanin jama'i da mazansu. To, amma sai muka ɗauki wannan wanga magunguna na gargajiya wanda ake yi da kunnan itace ko da sanyin itace, wanda ake dakawa a ce mace ta ƙora sawa cikin farji. Dauku da muka yi wannan lissafi, sai muka ga effective man dabor suna ba da infection. Ita kuma infection din nan mai bakin nan na ma'aihuwa shi ne muke ce ma call. Dauku daga nan take farawa. To, ita wannan infection ba ɗauki matakan mai ba za ta fara da ƙuraje na bakin wannan ma'aihuwa. To, idan mace tana jama'i, in ta zunta da maza da yawa, kamar mata masu mazaje da yawa da ko masu zaman kansu, tunda Yohannabi duk su ne ke wannan abu. To, wannan wurin na bakin ma'aihuwa, idan da ja yana gwalishewa kuma kowa ya zo ya kawo nashi cuta, to daga nan ne ake samun matsala na cancer na col de l'utérus. Don ku wani biyu wannan itace da ake sa cikin farji suka kawo wannan infection ta fara da wannan ƴan ƙuraje na bakin na uterus. Kuma in an samu ana jama'i da maza wanda wanga shi zo wanga ya zo, don ku daga nan ne ake samun wannan matsala ta cancer de col. Don ku an tuka da muka yi namu nazari, mun ga ke wannan magunguna na gargajiya da ake sawa cikin farji na mace ta ji daɗi suna da illa sosai bisa matancin mace zuwa gaba. Dai mun gani kai suna kawo wannan cuta ta sankarau. Kirana na farko dai shi ne zan cewa mata su yi unwani da baiwar da Allah ya ba su, sai ta dinke mace ta san ita mace ce, kuma ta kowane hanni tana da wasu isingomi da za ta jawo hankalin mijinta, kuma ya ji in ya yi jama'i da zai ji buƙatar shi ta biya. Kenan, in kuwa ke kisa cikin kanki ba ki biya buƙatar mijinki, sai kin ta kin ware wasu shaye-shaye ko kin ware su ture-ture itace cikin farji, wannan ya zama kya kasa. Kenan, mijinki in ya san ba ki biya mishi buƙata, sai kya yi wannan kwaskwalima kenan daga nan shi kankan shi zai rage sanki bisa ke bantan shi kuma su wancan magunguna da ake turawa cikin pharmacy cikin chemist su kankan suna da illa bisa hawan jini da bisa zuciya don ku ya kamata mutane su yi hankali a magungunan nan ai hattara tunda magungunan nan ba su da komi ga jikin dan adam sai illa ba su da komi don ka kasawa ce kuma can da ta san ba ta biya mijinta bukata sai ta shaye shaye idan mijin na ta gane da haka nan shi kankan shi san shi zai rage ya masa gareta don yanzu shi mazan ana samu ita dama a can dama aka ce ita viagra din wanda ya kamata ya sha ta sai an diba jinin shi an dauki jini bai da tension ko bai da diabetes kun bai kamata ba yanzu ita illar da aka gareta ita viagra din in ka sha ta jininka zai kewa da kari inda yaza kana da hypertension kenan jinin ya kare kewaya kenan effectively dole ka samu matsala a samu wanda kana tsakin jama'in ma ka mutu kin ganin wannan abu ai shi kuma kankan shi ba tarihin kwarai bane ka bar mai iyalinka bancin wannan ma a rikar da kadan ai ana samu wanda in zakarin nan in ka sha maganin da karhi idan zakarin ya tashi bai kwanta to kin gani abin da aka cikin studio sai an zo an koma an zo likita an yi tiyata da a samu zakarin shi kwanta inda shi wannan abin akwai manzanin shan shi to mutane yanzu kurbin suka tai suka samu wannan masu sai da magungunan nan a ina maganin ba da kari ko a warci kasa ko ku gafara mota ko ku yan kude marar duk akwai su ga mun sani muna garin su ne idan ka sha su din zaka samu karin zakarin naka zai mikiwa wani in ya mike bai kwanta kenan kun gani na wurin kuma an ka ce idan zakari ya mike ya wuce awa hudu shikenan hawa tana yiwa kai wannan motar naka mai bada mani naka aihu shikenan ya lalace ita gani wurin ba dake ba an samu rama ingani duka abubuwa ne wanda vraiment yaro dai mai karhi kamar dan shekara 25 zuwa shekara 35 bai kamata bai sha su mai yau take ga an ce mutun da an samu shi amarya zai zuwa musamman wurin dokta ke dokta gobe amarya za a mun zana samu amarya a ƙara min karhi dai ja kana da karhi kuma kace a ƙara ma karhi ana samu kamar masu diabetes su da ma karhin su daga gini su wannan ana dan taimaka musu da irin wannan magunguna amma shi ma sai an diba in zuci su ba ta da matsala mai kamar samari dai mai shekara 20 zuwa shekara 35 ban ga uwanan shan viagra ba gare shi tunda shi ka za ta kawo mai zuwa gaba dan bai san illa ta bane da haka ne mutane ke ta shan su
ko masu saurare kamar da muka ce garin leke-lekenmu da mun leko irin tattaunawar da mata suke yi tsakanin su suyarsu a irin kahohin nan na sada zamanta da kuma musanyar ra'ayi wannan tattaunawa ko wannan bayani a WhatsApp
daga WhatsApp muka samu
to kuma meye taken wannan tattaunawa Jamila ni da ke zamu saboda bayanin na da tsawo kenan dole in karanta ki karanta muka hammu da makaranta yawa da fatan kuma dai za a gafarce mu
amma sai muna afuwa amma kuma wannan
aikin mu muke kuma ku da kanku daga karshe za ku fahimci manuhar mu daga kuma dalilin mu na ya haka
kwarai da gaske to shi dai wannan taken wannan tattaunawa ita ce kira ga mata masu cushe-cushe da masu bude sirrin kwanciyar aure a groups
kuma wannan dandali sunan shi Sisters Forum ko
Sisters Forum
yawa to bayanin da ya fara kamar haka Hakika matan yanzu sun yi nisa sosai wurin ganin cewa da maganin mata ne za su samu cikakkiyar soyayyar mazajensu. Inda mata suna ba mu addini da tarbiyyar ƴaƴansu muhimmanci kamar yadda suke bawa waɗannan kayan shirman, to wallahi da al'umman nan ta samu sauki akan wasu abubuwan.
Mata sun yi watsi da kissa, sun yi watsi da ladabi da biyayyar miji, sun yi watsi da tausayawa miji. Sun daina bawa addininsu muhimmanci, amma sun tsaya tsayin daka wurin ganin sun samu soyayyar miji ta hanyar cushe-cushen maganin mata.
Yawanci duk inda mata suka haɗu ko suka taru, ba za ka taɓa jin suna wata tattaunawar addini ko ta tarbiyya ko yadda za su gyara zamantakewarsu da mazajensu ba. Sai dai ka ji ana maganar me zai sa miji kuka wato yayin jima'i da makamantansu. Wasu har ya kai su ga hitowa kiri-kiri ba kunya ba tsoron Allah, wai suna koyar da yadda za a kwanta da namiji saboda tsabar lalacewa da rashin bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wasu har ya kai su ga siffanta irin gaban mijinsu ko su siffanta irin yadda yake kwanciya da su.
Sun manta abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi cewa lallai mafiya sharrin mutane ranar alkiyama su ne namijin da ya ji daɗi da matarsa, ita ma ta ji daɗi da shi, sannan ya je yana faɗin sirrinta, suna buɗe sirrin aure.
Kuma ina so ku sani cewa idan kuna cewa saboda ku yi gyaran arme ne yasa kuke haka, to gani nai mutanen da ba sa haka armansu ya yi daɗewa kuma ya yi ƙarko, kuma suna daɗewa ba tare da sun samu wata matsala ba a gidajen armansu. To amma yanzu gashi duk da cushe-cushen da koyon kwanciyar har yanzu kullun aure mutuwa yake yi, kuma mutuwa arme ƙara yawaita yake yi.
Bari na faɗa muku mata, wallahi ba da magungunan mata ba ne za ki kama zuciyar mijinki ba. Ki bi Allah, ki bi manzansa sallallahu alaihi wasallam, ki zama mai haƙuri da mijinki, ki zama mai kyautata masa, ki zama mai yi masa biyayya akan dukkan abin da ya saki muddin babu saban Allah, ki zama mai tsafta da kwalliya, mai daraja sa, mai daraja ƴan uwansa, mai kula masa da dukiyarsa, mai iya furta kalmomi masu daɗi, mai iya yi masa girki mai daɗi. Idan ka ce mata su yi wannan, sai su ɗauke ka ba gidaje, ai kai baka san duniya ba. Sannan idan ka ce ta sha fruits, ta rinka samun abinci mai gina jiki, sai ta ga kamar baka da wayo.
Fruit wato ƴaƴan itatuwa ko?
Ana
yi ne dai duk don kada a muku kishiya, kuma har yau har gobe maza arme suke yi kamar me, saboda ba sa jin daɗin zamantakewarku. Sai in an je kwanciya kadai, shi kuma namiji ko ina ne ake kama shi ba anan kadai ba. Ga ma tattaunawar mu da wata likita, kuma ga abin da take cewa.
Ina son magana akan fake abubuwan da ake posting musamman na matsi din nan, suna da illa matuƙa, kuma illolin su yarin jayi amfanin su.
A ranar Litinin naje asibiti, naga an kawo wata mata da irin wannan matsala a al'auratta, wadda ban taɓa ganin irinta ba a rayuwata. Na tausaya mata sosai, da aka kwantar da ita, kar ku so ku ga yadda naman al'auratta yake hita kamar jajjagen kayan miya.
A lokacin da mace ta cushe aka sadu za a ji daɗin. To amma matsalar sai mace ta fara manyanta, za ku ga ta zo asibiti da fari. Ta kawo complain, wato ta ce bata iya rike fitsari. Wata ta ce tana experiencing pain
a al'aurata, tana jin ciwo a al'aurata
dinta. To da haka abu kamar wasa, ana dubawa za a ga gurin yayi ja, duk ya saki ko yayi rami kamar an rarake shi, alamar ciwo da wuya. Kashi 95 na wannan cases din ya zamo cewa an samu a dalilin
sakamako ne irin na tushe-tushen haɗe-haɗen magunguna. A jikin kowace mace, Allah ya halicci wasu mitsi-mitsin halittun da idanu ba sa iya gani, saboda su zama kariya a gurin, kamar yadda akwai mitsi-mitsin halittun da ido bai iya gani da yawa a jikinmu, waɗanda kuma marasa illa ne. Kenan a yi ta, wato, kenan idan aka yi ta sake-sake da kwaɓe-kwaɓe a ƙarshe, sai sinadarin da ke wurin, wato, zai zama yayi rauni.
Shi ne acidic.
Yawa, zai zama yayi rauni. Kenan kun ga hanyar kamuwa da cuta kenan, hanya ta buɗe.
Wallahi, kowace mace da ni'imarta ake haifarta tun ranar da ta zo duniya, kuma to suna dan hada fada dan turanci a cikin rubutun, kuma maintaining
ai shirin matasa ne.
Yawa, to maintaining din wannan shine mata ba su iya ba, matsi ko ƙara ni'ima ba sai an bi wannan hanyar ba. Akwai abubuwa da idan muka kiyaye su, muka yi wasu a koda yaushe, mace za ta matse kuma ni'imar ta zai sauko. Na farko, tsarki da ruwan dumi yana da matukar amfani da mahimmanci a al'aurarta. Amma ruwan zafin shi ma ba mai zafi sosai ba, wanda kika san bai cutar da ke, ba saboda shi ma ruwan zafin idan ya wuce kima akwai matsala.
Na biyu, mu kiyaye yin tsuguno ko dogon zama a masai. Mu kiyaye yawo babu takalmi akan tiles ko cement, har zama haka kurin har na wani tsawon lokaci yana buɗe mace kuma yana kabushewa.
Kiyaye shan abu mai tsananin sanyi lokacin
haila
yana daskare da fitar da jini, kuma yana daskare ni'ima.
Sannan ita wani ni'ima tana sauka ne ko tana zuwa ne idan hankali yana kwance, musamman ma masu fama da bushewar gaba su dinga cire damuwa ko ɓaci rai, kuma su yawaita shan ruwa.
Don Allah, mu kiyaye kowace mace lafiyar al'aurarta ita ce
shine abin alfaharinta.
Idan ya ɓaci, wallahi
ba ta da amfani.
Ba wai ina gwale masu postings ba ne.
Saboda
amfaninmu ne shi yasa. Idan kuka lura, sauran ƙabilu ba sa wannan abubuwan, matan Igbo da Yarbawa da sauransu, sai mu Hausawa masu kuɗin kawai kenan da wahala.
Masu kuɗin banza kenan da wahala. Idan mace tana fama da rashin sabkar ni'ima da wuri, to wannan daga gare su ne ita da mijinta, yana da kyau su taimaka ma juna.
Wannan shine abin da wannan likitan din ta ce.
To ƙari akan haka, shi kanshi wannan cushe-cushen yana lalata al'auran maza, saboda akwai magungunan da sun ma abin ƙarfi. Kuma baki san me aka harhaɗa a wannan maganin ba, ke dai kin sayi magani da tsada an baki kishawa. Ga rubuce-rubuce nan kala-kala, har da masu cewa a sa kashin tattabaru. Tattabara ta haifar da ƙazanta, ke kuma kin ɗauka kin haɗa magani da shi.
Sannan mafiya yawan mata, maganin mata ya sa sun zama mushirkai, saboda ana ba su abin da zai sa namiji ya yi wani abu ba da hankalinsa ba, ko ya yi wa mace kyauta. Akwai ma wanda za a ce in ta sa sai abin da ta ce mijinta ya yi.
Wallahi mata, kada ku mayar da gabanku kamar shagon magani, saboda daga lokacin da abinki ya riɓe ko ya lalace, namijin da kike wahala a kan shi zuwa zai yi ya je ya armo wata, in yana da wata kuma ya barki ke da wahalarki.
Yau
Zahra Gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da gudunmawar ku. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Wato lambar ita ce 202-205-2655. Amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato class sannan a ƙara ɗaya. Jamila, ina ga masu saurare lallai sun ji wannan karatun da muka yi, ga kira mun samu na farko daga Sokoto. Salamu alaikum, wake magana?
Wa alaikum salam wa rahmatullah. Hajiya, kuna magana da Kabiru Abubakar Bulan Yaki.
To, Mallam Kabiru Abubakar, kaji abinda muka karanto yanzu?
Lalle na ji mawdu'in ku saboda ina je da ku tun farkon shi na har yanzu da nisa ne ku.
To, me zaka ce akai, me ra'ayinka akai? Ni so ma nake in san wai maza ne suke sa matansu su irin wannan tushe-tushen koko maza ba su ma sani ba.
To, kamar yadda dai kun ka faɗa, gaskiya wasu ba maza ke sa su ba, don wasu mazan ba su ma san an yi ba. Sannan kamar yadda Turawa ke cewa duk abin da ake advantage zai da yana da disadvantage, wato duk abin da ya amfani yana da rashin amfani. Sannan wani ga magana da kun ka faɗa, rashin amfani wa ga matsala ta yawa, da za ki ga cewa lokacin da idan namiji na ka amfani da su ko kwayoyi ne ko afalan ne wanda zai shaha, to duk lokacin da bai sha ba ko kuma bai shaha ba, to bai da wani abin da zai iya yi, ya riga abin ya zama jikin shi. Sannan akwai wani cututtuka da dama inda za su iya samun yara, mu a nan ga akwai wani ciwo da muke su matsangura, za ki fahimci cewa duk yaro yanzu na an ka haife shi da tabbai da wannan cuta, saboda ni sai da suna samun su ne ta hanyar iyayensu sun sha lokacin da ana tare da juna biyu suna su. Ina da kifan ke ne.
Da sosai Mallam Kabiru, muna jin ka.
To, saboda haka ni ina ba da shawara ga masu irin wannan halin da su daina. Akwai abubuwan da musulunci suka ba da shawara a yi amfani da su zuma da dai sauransu. Amma za a ga an ɗebo abin da yake ba salad ba ne, bai da tsafta a sa kuma ga jiki ko kuma a shafa shi. Wanda yake gaskiya yana kawo cututtuka da dama. Da fatan za a tashi lafiya yana yi, akwai wasu layi, na gode mai magana.
Sosai, mun gode sosai Mallam Kabiru Abubakar Bulan Yaki. Yanzu za mu jihar Plateau. Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salam, wa ke magana?
Daga karamar hukumar wace a jihar Plateau.
To, wa ke magana?
Sunana Abdulrahman Amwate, Amwate, mazaunin karamar hukumar wace da ke nan jihar Plateau. Ina kiran ku daga unguwar Tamburan.
To, Abdulrahman Amwate, muna jin ka, me zaka ce? Ka san dai abin da muke tattauna a kai, me ra'ayinka a kai, me shawararka?
Masha Allah, zan fara da ce wannan abu anoba ne, kuma kanu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato a koda yake idan masu sauraro suka fahimci sauraron wannan shiri da kuke yi, ba karamin kayatar da su yake yi ba, dangane da kuma waɗansu illoli cututtuka da ake kamuwa ta hanyoyi na jima'i da sauransu.
Mala Abdulrahman, ban tare numfashinka ba, amma ai saboda ku maza mata suke idan kakku musu kishiya, dan ku makale musu su kadai.
A ba ki san wani abu ba. Ina so na yi kira ga su waɗanda sukan yi abu-abuwa a ɓoye-ɓoye, kada su ture mota akwala da za ta tashi ta bulbule su da hayaki. Har ga Allah, mafiya yawa masu ire-iren waɗannan aika-aika garin kwaɗayin kunun bayan lude ne fa, to na tiki fa yakan zuba. Har ga Allah, a ci halima.
To,
kina ji na?
Ya, sosai muna jin ka. To, wace shawara za ka ba su?
To, masha Allahu, ni dai ba likita ba ne, amma da na so na karanta fannin likita. To, Allah da yi ba kuma sai canja ra'ayina a kan sadar da bayanai. To, abinda zan bayar gudumawa na a kai, ire-iren wai.
Ina jin layin shi ya tsinke. Mallam Abdulrahman, mun gode.
Da kuma wani kira yanzu.
Mun gode sosai Mallam Abdulrahman Amwase daga jihar Plateau. To, ga wani kira dai da bamu san daga ina bane. Salamu alaikum, wa ke magana?
Wa alaikum salam.
Daga ina ne, wa ke magana?
Sunana Isa Abubakar Kare daga gidan rediyon MBS a Kefi, jihar Nasarawa, tarayyar Najeriya.
To, Mallam Isa Abubakar Kare, muna maka sanni da zuwa wannan dandali namu, me zaka ce?
A gaishe ku da aiki. Gaskiya abin da zan ce a irin wannan abun ba ƙaramar illa ba ce, because kamar yadda kuka yi bayani ko ina idan ka tafi kai ko a shafin dandalin WhatsApp din haka zaka ga irin wannan abubuwan da mata suka yi amfani da shi da yawa. Idan ba sun yi amfani da shi ba su suna ganin cewa ba sa samun ni'ima kamar wannan ko ba karamin illa ne haifar da shi ba.
Malam Isa kai hakuri zan yi wata tambaya to amma matan nan suna yi ne saboda ku maza ku ne kuke cewa su yi kuma ina so da in akwai wani wanda matar shi tana yi ya kira mu ji eh yana jin dadin akwai abin da ma saurare ku yi hakuri dai. Malam Isa me zaka ce akai?
Eh to a gaskiya sau da yawa malama Halima ni dai ban da aure ba tukuna amma na san cewa da yawa mazajen suna su ba su sani su matan ma suna yi wannan din ba. Sau da yawa idan ka duba mazajen ba su sani ba matan su ne za su tafi su biya kudaden su kuje su kaɗu wannan su zo suna ta yi wasu ma ba su yadda ma mazajen ai su gani ko su san suna yi. To kin ga wannan din bai dace sosai ba domin wannan ba karamin illa ba ne yake haifar da shi.
Sosai to muna godiya sosai Malam Isa Abubakar Kani.
Na gode sosai ku tashi lafiya wannan shine karo na farko na dade yana ni.
Ai sosai ina so in ce
kuma a cikin shirin yau.
Sosai mun gode dama ina so in ce wannan suna yau na fara jin shi da fatan zaka ci gaba da saurare kuma duk in ana shirin kira zaka kira.
Wallahi ina tare da ku kowa yaushe sai dai in ban samu ba malama Halima a gaida min Alfa Ahmed.
To zai ji sosai na gode Malam Isa. To ga dukkan alamu mun samu wani kira. Hello, salamu alaikum. Hello?
If you'd like to make a call.
Hello?
Ina jin layin ya yi.
To layin dai kamar ya tsinke Jamila. To ga dukkan alamu dai kin ga mun samu kira mutane uku ne ko hudu suka kira. Kin ga maza ne kuma suka kira. Na so da mata sun kira su kuma mu ji meye da tun daga dalilin dai wannan tattaunawan da aka yi a WhatsApp ansa.
Gaskiya.
Da sai mu ji me yasa kuma sun ji wannan abin za su ci gaba da yi ko ba za su ci gaba da yi ba.
To ai shi ne kuma kin san a cikin ma groups din da ake saka waɗannan abubuwan ake tattaunawa mata ne da yawa. To ni yanzu abin da nake sani kenan ba ma jin su ta fannin radio amma kuma suna nan a Facebook ma ga su nan duk inda kika ce sirrin aure haka zaki ta ganin matan Hausawa.
Gaskiya dai kuma kamar yadda mai wannan bayani ta rubuta duka wa ana yi ne dan ka aiki shi ya ka aiwa mace kishiya amma gashi
kina ganin dalilin kenan gani
ni dai haka nake gani Jamila
ni ɗaya daga cikin abin da nake ganin cewa matsala ce ba su da ilimin yadda za su zaman auren tun farko gani suke ta hanyar nan kawai guda ɗaya ita kadai ce hanyar da za su iya zaman aure to kuma saboda babu ba su san kafin su auren ba su san ta yadda su kansu jikinsu yake ba
shi yasa da mata sun gane fa wani boka wani malamin tsubbu wani irin waɗannan duk lokacin da naje Niger zaki ga mata sun zo sun kawo min irin zan ce musu ni yanzu sun ba wanda ma zai zo ya bani irin wannan saboda sun san bana amfani da shi bana yi kuma ina kushewa
amma fa ni ina da fadan abu da nake suna fada kakannin mu irin tsofaffin nan da suke ko da shake ga ya tsohuwa ta shigo cikin gida da dan kullallan abu haka me take kullowa me yasa su suke fara sa yan mata akan hanyar idan an yi aure
to a duk rashin sanin ne saboda san azata wannan hanyar kawai ake iya samun namiji kuma ki iya da huwa ki iya kalamai masu kyau ki iya ladabi da biyayya ki zama mai tsafta ki zama mai hankali mai abubuwa da yawa kuma sai hankali in hankali na kwance ana zaune lahiya ana kwanciyar hankali kullun cikin ni'imar ake
gaskiya kuma da akwai abin da mazamin ba su ta faɗa da kuma ki zama kina da kokolwaki na ja
wannan hirar da ta kawo ƙarshe ma saurare da fatan kun gamsu kuma kun ji daɗin wannan tattaunawa sai gobe da izinin Allah a madadin kowa da kowa Allah ya ba mu alheri
This program has come to you from the Voice of America, Washington.